أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لا هدي شابك ويقوات الرجب هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبوت لياد تليه تدى قوم شاشدا واندي دي دا قوم قوات ديسمبر 1995 الشيخ العلامة المحقق سليمان ابن عبد الله ابن عبد الوهاب يأتي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي وان ابن عباس رضي الله عنه قال daga ibnu abbas allah ya kara mushi yarda yake la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama za'iratul qubur za'iratul qubur manzan allah ya la'anci mata masu ziyarar kaburbuka wal muttakhidina alaiha al masajid da kuma mutanen da suke mayar da kaburbuka su zama masallatai wasuruj haka kuma da mutanen da suke sanya fitulu a makabartu rawahu ahlus sunan malaman sunan su suka ruwaito wannan zai gaya mana asalan in an ce ahlus sunan sune malaman da suka littafan su suka sa littafan su sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibnu majah sunan darimi sunan al baihaqi da sauran sunan ad-darimi da makamantan su sunan sa'id ibnu mansur amma anan akwai wadanda yake nufi da ahlus sunan din sune abu dauda da tirmidhi da ibnu majah mutum uku yake nufi anan yace ahlus sunan sai yazo zai bayani a karshe insha Allah to wannan hadisi tare da kasancewar shi hadisi ne mashhuri amma yazo da mas'aloli biyu mas'ala ta farko la'antar mata masu ziyarar makabarta mutlakan mas'ala ta biyu kuma sanya fitila a makabarta wannan riwaya da wannan lafazi da wannan ƙari gaskiya ba su inganta ba zai zo zai kawo mana asalin lafazin da ya inganta shine ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la'anallahu zawaratil qubur zawarat mata masu yawan ziyara din ne aka hana yawan zuwa makabartan ne aka hana mata amma wannan lafazin da yake cewa za'irat yana nuna koda so ɗaya mace ta je makabarta Allah an ce ta to dan haka wannan lafazi bai inganta ba mun fahimci wannan sa'annan kuma ga nassoshi an samu waɗanda ke tabbatar da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci matar shi Aisha da ta je ziyarar ainihin dan uwanta Abdurrahman da sauran nassoshi waɗanda annabi yazo ya samu wata mata a tsuguna a wani kabari tana kuka ta zo ziyara kabarin danta annabi ya lallashe ta ta yi hakuri ta daina kuka amma bai tsawatar mata game da ziyarar makabarta din ba don haka a haƙiƙanin al'amari ko da yake malaya kawo wannan hadisi yayi gini kuma mai yawa akan shi amma hadisin da wannan lafazi bai inganta ba dangane da matsalar fitila kuma gashi wannan hadisi kadai yazo da bayani akan la'anta waɗanda suka sa fitila a makabarta malamai suka ce tunda dai hadisi bai inganta da wannan lafazi ba kada a kafa hujja da shi sai a kafa hujja da umumin shari'a banda wannan mukhassas da yazo cikin hadisi shine sanya fitila a makabarta koyi ne da kafirai to kada a yi sanya fitila a makabarta wulakantar da dukiya ne kada a yi da makamantan haka don haka gashi a kasa da yazo takhriji wannan na mai takhriji ne yace munqati'ul isnad wannan hadisi isnadin shi munqati'i ne rawahu ahmad fil musnad ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin musnad lamba hadisi ta 2030 da 2986 da 3118 cikin juz'i na farko na ainihin musnad a cikin musnad na ibnu abbas a cikin musnad na ibnu abbas kuma a cikin musnad din da ahmad ibnu hanbal ya wallafa dama abinda ake nufi da musnad shine malami yazo ya tattara hadisin sahabi daya sai littafi kamar ainihin musnad na abubakar siddiq wanda marwazi yayi kamar ainihin kuma yazo ya tattara ainihin littafi zai jeranto hadisan ne akan ainihin marwiyatus sahabi ma'ana in yace ainihin sahabi kaza ibnu abbas sai zubo hadisan ibnu abbas da na aqida da na mu'amala da na ainihin ibadat ba zai damu cewa wannan hadisi kan zakka yazo mai badi ba wannan hadisi kan sallah yazo wannan kan azumi a hadisan ibnu abbas kawai ya koma ya tara na aliyu ya koma ya tara na fatima ya koma ya tara na aisha ya koma ya tara na ainihin sahabbai baki daya haka yake yi to sai a ce musnad to haka yazo a cikin ainihin wannan musnad na imamu ahmad ibnu hanbali littafin shi yake kira musnad din sai a ce musnad na imamu ahmad ibnu hanbali ko na abdu ibn humayd ko na humaydi da makamantansu ina fata an gane yace abu dauda ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 3236 haka tirmidhi ma ya ruwaito shi a lamba hadisi na 320 min hadisi ibn abbas radiyallahu anhu sai yace wa fi isnadihi abi salih a cikin isnadin wannan hadisi akwai mutumin da ake kira abi salih Bazam sunan shi Bazam ko kuma Bazan yace matruk a ka'ida ta ilimin mustalah alhadith in an dawo bangaren jarh wa ta'dil ilmin jarh wa ta'dil ku kiyaye ba a cewa jurhu jahilci ne yake sawa sai ka ji mutum ya ce jurhu ilmul jarh wa ta'dil rauni na wannan an ji maka ciwo shi ake kira jurhu amma rauni na an ce wani mutumin banza ne wani ba a karban hadisin shi sai a ce jarh ilmul jarh wa ta'dil mun gane wannan ko akwai littafi al jarh wa ta'dil yana magana akan irin waɗannan mutane ne wani mutumin kirki wani mutumin banza wanda Abdurrahman ibn Abi Hatim yayi mun gane wannan ko akwai kuma littafai da aka rubuta na ainihin jarh wa ta'dil akwai alfaz lafuzza da malaman hadisi suke amfani da su wajen jarh wa ta'dil a ce wani saduk an ce wani saduk ana nufin ai wani mutumin kirki ne ana kuma cewa wane layyin ma'ana wane to da dan rauni ka dan tare da shi kuma za a iya cewa wane maqbul duk sanda kaji sun ce wane maqbul ba wai ana nufin ana karban riwayar shi ba a maqbulun fil mutaba'a in wani ya ruwaito hadisi shi kuma ya ruwaito irin shi to za a karba dan haka dan kaji an ce maqbul kawai ba za ka dauki maqbul a ma'anar shi na larabci ne cewa ana karban shi ba a maqbulun fil mutaba'a abinda malaman mustalah alhadith suke nufi kenan to haka irin waɗannan lafuzan to duk sanda suka ce in aka tuhumci wani da ƙarya hadisin shi sunan shi mawdu'i in aka ma'ana in aka ce wani makaryaci ne to hadisin shi sunan shi mawdu'i in ku tuhuma shi akai an taba samu wani babban malami kamar Imamu Malik ko Imamu Ahmad ko Yahya ibn Ma'in ya zargi wani da cewa wani makaryaci ne sai a ce hadisin shi ya zama ainihin munkar hakan aka ce wani matruk ne shi ma hadisin shi yana zama ainihin munkar kaje ka dauki ainihin nuzhatun nazar ta Ibn Hajar duk zaka samu bayani insha Allah to yace wannan bazam din nan sai yace matrukun akan haka hadisin ya zama munkari kenan qala al imam muslim fi kitab at tafsil yace imam muslim ya fadi a cikin littafin shi mai suna at tafsil kama fi tahdhir as sajid kama yadda yazo cikin littafin tahdhir as sajid na albani cikin shafi na 62 a ainihin tabaa ta maktabul islami a tabaa kuma ta ainihin ihya itras al islami na kuwait shafi na 43 fa qala imam muslim sai yace hadha al hadith laysa bi sabit wannan hadisi ba tabbatacce bane wa abu salih yace shi abu salih din nan da aka ce bazam wanda aka sani da bazam kad ittaqa an-nasu hadithahu mutane sai na kyamata hadisin shi sun kaucewa hadisan shi wala yathbutu lahu sama'un min ibnu abbas sannan kuma bai tabbata ma ya taba jin hadisi daga ibnu abbas ba shi ga ma'ana shi ga zatin kanshi mutum matruk ne wannan kadai faka fa biha illatu wannan kadai ya isa illa sai kuma aka samu inqita'i tsakanin shi da malamin shi dama hadisi ya kasu ainihin kashi biyu dangane da waɗanda ake kin karbe ma'ana hadisi mardudi akwai al-mardudu li sababi saqatin fil isnad an samu wani gibi a cikin isnadin tsakanin wani da wani an samu cewa ba su sadu ba ko kuma bai taba jin hadisi a wurin shi ba wannan illa ce ta kasu kashi biyar akwai munqati akwai mu'allaq akwai mudallas akwai mu'abal sa'annan kuma akwai mursal munqati shine wanda aka samu a tsakiya mutum daya ya gutsire mu'abal shine a tsakiya a samu mutum biyu sun fadi gaba daya a jere mursal shine a samu an cire sunan sahabi tabi'i yace annabi yace wanda kuma ake kira mudallas shine wanda aka samu ainihin wani magudi ko ha'inci a cikin isnadin nashi wannan kashi kashi ne mun sha yin bayani wannan shine bangare na farko na mardud wanda ake kira al mardudu li sababi saqatin fil isnad. Duk wanda ɗaya da duk hadisin da aka samu ɗayan illolin nan sun faru, wannan hadisi ya mutu sai a kifar da shi gefe guda. Sai kuma bangare na biyu al mardudu li sababi ta'anin fil rawi, shi kuma ya kasu kashi goma, akwai ƙarya, akwai tuhuma da ƙarya, sa'annan kuma akwai ainihin fasikanci, akwai ghafla, akwai sakarci, akwai bid'a, duk siffofi guda goma in ka je ka karanta littafai na mustalah al hadis. To duk wanda aka samu da ɗayan waɗannan shi ma hadisin shi ainihin yana mutuwa ana kin karban shi. To wannan hadisin in muka dawo za mu ga hadisin ya mutu ta dukkan bangarori biyu, an samu illa a cikin ainihin shi mai riwaya shi shi Bazam Abu Salih, an same shi mutum ne matruk, wannan kadai ya isa yasa hadisin ya zama munkar. Sannan kuma sai aka samu inqita'i tsakanin shi da Ibn Abbas, ma'ana hadisin ya zama akwai ainihin raddi, za a yi raddin shi saboda ta'anun firrawi, za kuma a yi raddin shi saboda ainihin inqita'i faqat a cikin shi. Mun gane wannan ko? To wannan hadisi dha'ifi ne. Sharhun yace qauluhu la ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil qubur, da yace din nan annabi ya la'anci mata masu ziyara kaburbuka, ai minan nisa'i, ma'ana la'anta wannan an yi ta ne ga mata, mata kawai ake magana. Wa hadha yadullu ala tahrimi ziyaratil qubur alaihinna kama huwa madhhabu ahmad wa ta'ifa, yace wannan yana nuna ashe su mata haramun ne su ziyarci kaburbuka kamar yadda yake a cikin madhhabin imamu ahmad da kuma wasu yanki cikin malamai. Waqila fi ta'lili zalika, aka ce abinda yasa aka hana su mata ziyarar kaburbuka din, annahu yukhrijuha ila aljaz'i, fitatta zuwa kabari ziyara zai jawo gajan dangana, za ta zama mai gajan dangana ko ta je ta fashe da kuka ta burgima a makabarta, wan nadabi, ko kuma ta je ainihin tana kuka tana lissafa ayyuka nagari, ko kuma tana ainihin wato daga muryarta wajen ainihin wato kuka, wan niyaha da kuma kuka, da nadab da niyaha dukkan su ma'anarsa ɗaya, sai dai in sun zo a wuri ɗaya dole a bambance su. Sai a ce an niyaha shine kuka a rinka daga sauti, an nadab kuma kuka ana daga sauti kuma ana magana tana faɗin wasu halaye na gari na mamaci din. To saboda tsoron kada haka ta faru sai ainihin a ce an hana ta. Waliftitani biha, sannan kuma maza masu ziyara kaburbuka din sun ganta za su fitinu, wa bi suratiha, da kuma in sun ga suratta, wa ta'azzil mayyit bi buka'iha, sannan kuma mamaci zai cutu saboda kukanta ita kuma. Akan haka ma'ana anan da a ce hadisin ya inganta, sai a ce abinda ake fahimta yasa annabi ya hana mata ziyaran makabarta kenan, saboda kasancewar ziyarar su ga makabarta din zai kawo gajan dangana gare su, za ta je ta yi ta kuka tana birgima, ko kuma ainihin ta cutar da shi mamaci din ta hanyar ainihin yin kuka da za ta yi. Mun gane wannan ko? Kama fi hadisin akhar, yace kamar yadda kuma yazo cikin wani hadisin daban shi ma huwa huwa, fa inna kunna taftinna alhayya wa tu'zinna almayyit, aka ce annabi ya ce ku mata kuna fitinar wanda yake da rai, kuma kuna cutar da wanda yake matacce ne. Shi wannan hadisi malam bai kharraja shi ba, shi Sheikh Suleiman, wannan ainihin muhaqqiqi da wanda yake ta'liqi da takhrijin hadisan, shi Sheikh Asha, sai yace rawahu al-khatib fi at-tarikh, imam al-khatib khatib al-baghdadi shi ya ruwaito wannan a cikin littafin shi tarihu baghdad, littafi ne wanda ke magana akan tarihin kasar Baghdad ta Iraq da malaman da suka rayu ciki da sarakunan da suka rayu ciki, mujalladi 12 manya-manyan mujalladai imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta wannan littafi a cikin mujalladi na 6 shafi na 201 wabnul jawzi fil ilal almutanahiya, da kuma ainihin ibn al-jawzi shi ma ya ruwaito shi a cikin littafin shi al ilal almutanahiya al-mawdu'at kenan, a cikin lamba hadisi na 1506 sai yace wa fihi abu hudba, a cikin isnadin wannan hadisi akwai wani mutum mai suna abu hudba ibrahim bin hudba, ajma'u ala takzibihi, duk malaman hadisi sun hado akan cewa makaryaci ne. Akan haka hadisin ya zama mai kenan mawdu, mun gane ko? Wa ajma'u ala da'fihi fa huwa karad. To sai mu koma sama, sai yace wa idha kana ziyaratun nisa'i mazinnatan wa sababan lil umuri al muharrama fi haqqihinna wa haqqir rijal, in ya zama ziyarar mata su ziyarci makabarta ana zatan, wannan zai zama sababi ga wasu al'amura waɗanda suke haramun ne ga su kansu, kuma zai jawo ainihin har maza ma su fada cikin haramci din. Wa taqdiru zalika ghayr madbutin, yace tare da cewa ba za a iya iyakance bannar da za ta biyo baya ba wanda za ta faru ga ita matar da kuma mazan da za su fitinu da ita. Li'annahu la yumkin hadda al-miqdar alladhi la yufdi ila zalika, yace domin ba za a iya iyakance mata gwargwadon yadda ainihin wato za a ce in ta je makabartar ga abubuwan da za ta yi wanda ba zai jawo ga takkai ga ta aikata wasu saban Allah ba. Wala tamyiz baina nau'in wa nau'in, kuma ba za a iya mayyaze mata tsakanin wannan nau'i ya kamata ki wannan nau'i bai kamata ba, ko an mayyaze mata ana ganin za ta wuce iyaka aka ce dan haka sai a hana ta. To in ya zama zato ne ake yi, abinda malam yake son ya ce in ya zama abin da yasa aka hana mata ziyarar kaburbuka saboda ana zaton ziyarar kaburbuka din nan zai ja su ga ainihin yin wani sabon Allah ba tabbatarwa akai ba zato ake, to ina ga zuwa ayi sallah a makabarta wanda ba zato ake ba tabbas an san cewa wannan zai ja mutun ga kafirci, ashe shi ya dace da a hana kenan. In ya zama wanda ake zato zai faru na sabon Allah an hana, to ina wanda aka tabbatar kuma, ashe kun ga shi ya cancanta abinda malai yake nufin ya ga mana kenan. Sai ce wa min usuli shari'a, yana daga cikin usul ilimi na shari'a, ma'ana ina magana anan ka'ida ta ilimin usulul fiqh kenan. Annal hikmata idza kanat khafiya, hikima in ta zama a boye take a cikin wani abu, ma'ana an ce ayi abu kaza, hikimar da za ta sa a shar'anta wannan abu a boye take ba a sarari ba, aw muntashara ko kuma a sarari take a bayyane, allaqal hukma bi mazannatiha, sai shari'ar musulunci ta ratayar da hukunci da abin da ake zaton zai biyo baya. Misali, amfanin da ake sa ran laya za ta yi ai a boye yake, wai ya tabbatar? Babu wanda ya tabbatar. To in ka zo ka daura laya ta alqur'ani, bannar da aka san cewa za ta biyo baya wannan a sarari yake, to sai a haramta maka ita, dan tabbas in ka sa laya alqur'ani za ka shiga ban daki da ita, ka shiga da alqur'ani ban daki. To saddan lizari'a, sai a ce har laya ta alqur'ani ma haramun ne a sata, ko mun fahimta? To shine sai malam yace fatuhramu saddan lizari'a, yace to sai ainihin a haramta wannan abu da ake tsammanin zai biyo baya don a toshe kafar wannan abin da ake ganin faruwar shi. Kama hurrima nazaru ila zinati albatina, kamar yadda ainihin aka hana mutun ya kalli ado na mace adonta wanda yake a boye, ma'ana ta yi ado ta kawo hijabin ta sa, aka ce an haramta wani ya kokarin sai ya ga adon da ke karkashin wannan hijabi nata, lima fi zalika min alfitna, saboda fitinar da za ta biyo baya in haka ta faru. Wa kama hurrimatil khalwa bil ajnabiyya, hakama kuma yadda aka haramta yin khalwa, ma'ana mutun ya kebe da wata mace wadda ba tashi ba ko kuma makamancin haka, duk wannan ba asalin wani abu ake aka tabbata zai faru ba zato ake, amma yasa aka haramta. In ya zama abinda ake zaton banna za ta biyo baya an haramta, abinda aka tabbatar akwai banna a ciki shi ya fi cancanta da a haramta kenan. Ko an fahimta? Malam yana shimfiɗa ne akan maganar da zai zo yayi dangane da cewa gina masallaci akan makabarta ko sallah a makabarta, wannan an tabbatar banna akwai banna a ciki, aka sai zama an hana abin da ake zaton zai faru, shine me? Shine irin wancan misalai da malam ya buga. To ina wanda aka tabbatar da banna za ta faru, ashe shi yafi cancantar da hana. Walaysa fi ziyaratiha min almaslaha ma yu'aridu hadhihi almafsada, yace mace ta ziyarci makabarta babu wata maslaha, babu wani amfani da za ta samu wanda wannan amfani zai iya karo da waccan banna da ake tsammanin cewa za ta biyo baya. Li'annahu laysa fi ziyaratiha illa da'awaha lilmayyit, dan dai mace in dai har ta ziyarci mamaci ba wani abu ne wanda shari'a ta shar'anta mata ba sai addu'a ga mamaci a wai itibari hadihi, ko kuma ita din ta wa'azantu da shi wannan mamaci din, ɗayan abubuwa biyu ne ko? Abubuwa biyu, ma'ana ita ta wa'azantu da cewa ga wani yau a kwanci ya mutu, sannan kuma ce mishi addu'a Allah ya ji kanshi, su ne abubuwan da shari'a ta shar'anta mata ko? Sai ce wa zalika mumkin fi baitiha, wannan zai iya yiwuwa a gidanta, tana gidanta za ta iya wa'azantuwa da haka, za kuma ta iya mai addu'a kuma Allah zai kai. Mun fahimci wannan da kyau? Dan ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ce waye ku yi mana salati duk inda kuke, Allah zai kawo salatin ku gare ni, yace da ku mutanen Madina da wanda ke Andalus duk ɗaya ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ashe in mun gane wannan da kyau, sai mu fahimci ashe mas'alar tana da ainihin saukin a fahimce ta, menene duk abin da ake sa ran cewa banna za ta biyo ba sai a hanashi yake kira saddu zari'a a cikin shari'ar musulunci wa qad rawa al imam ahmad wa ibn majah wal hakim an hasan bin sabit yace haqiqa imam ahmad da ibn majah da hakim da sun ruwaito daga hasan dan sabit marfu'an shi kuma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga irin waɗannan kalmomin da malaman musulmai suke amfani da su sai ka rinka sanin su yace marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce mauqufan daga sahabi in an ce maqtu'an ana nufin daga ainihin tabi'i ko wanda ke kasa da tabi'i annabi sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu zawwaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta to kaga wannan lafazin shine ya inganta amma kuma zaka ji za a tattauna magana akan shi ma insha Allah wa an abi hurairata haka kuma har wayo daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la'ana zawwaratil qubur abu huraira ma yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta wannan zawwarat siga ce ta mubalaga zawwarat masu yawan ziyara din aka hana wancan lafazin da yake cewa za'irat masu ziyara da bambanci tsakanin masu ziyara da masu yawan ziyara to fa'idar kuma ilimin usulul fiqh kenan shi kuma yana koyar da kai maganar qur'ani ne maganar da Allah ya qur'ani da maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin hadisai ka rinka bin su kalma kalma kana gane menene ma'anar su wannan zai taimake ka wajen fitar da hukunci don kaga tsakanin za'irat da zawwarat zaka kama abu ɗaya ne amma an dawo a cikin lugal arabiya a larabci za'irat masu ziyara zawwarat masu yawan ziyara kaga akwai bambanci saboda haka dole sai a dawo a gani wannan lafazi na za'irat bai inganta ba lafazin zawwarat shi ya inganta to ashe ne annabi ya hana yawan ziyara din nasu salawatullahi wa salamu alaihi rawahu ahmad wa ibn majah imamu ahmad da ibn majah suka ruwaito shi wa tirmidhi haka tirmidhi ma ya ruwaito wannan hadisi wa sahahahu kuma tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa da'afahu abdul haq amma abdul haq ya ainihin raunana wannan hadisi a cikin littafin shi al ahkam al kubra mun gane ko amma da'afa shi da yayi wannan ba wani abu bane hadisi ne sahihi mun gane wannan ko wa hasanahu ibn al qattan yahya ibn al qattan ya ce wannan hadisi hasan ne ولا يعارض هذا حديث يتي حديثن ده النبي يتي كنت نهيتكم عن زياره القبور ده دينا هنا كو زياره مقبره فزوروها اما ينزو كو زيارتها تو يتي wannan hadisi bai karo da wancan don kaga wadannan hadisan ko kuma wancan hadisin da muka karanta za'iratul qubur da mala yake magana yana magana akan an hana mata ziyara ko to nan annabi yace na hana ku to ku suwa ku musulmi maza sun shigo mata sun shigo mun fahimci wannan to ashe in an gane wannan da kyau sai a fahimci cewa shin mata za su iya shiga cikin wannan khitab din kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur kuntu nahaitukum ku shin mata za su shiga ko ba za su shiga ba matsala ce wadda aka yi ikhtilafi a tsakanin ainihin malamai na usulul fiqh wasu suka ce mata suna iya shiga duk lafazin da ainihin aka zo da shi na umarni wasu suka ce ai da hani wasu suka ce ba za su iya shiga ba to zamu zo za a yi tafsir insha Allah rawahu muslim wa ghayruhu imam muslim da wani malamin suka ainihin ruwaito wannan hadisi li'anna hadha yace domin shi wannan hadisi in salima dukhulin nisaa fihi in an tabbatar da cewa din zai iya yiwa mata su shiga cikin shi wannan wanda yake cewa din da na hana ku amma yanzu ku je in an dauki cewa eh mata ma za su iya shiga sai yace fa huwa amun wannan hadisi am ne yazo ne gaba daya yana magana gaba daya wal awwal khas shi ko wancan na farko to kebantacce ne yazo ya kebanta mata yace to daga baya banda mata kuma kaji yadda yake tawulin shi mun fahimci wannan ko haka ko wannan malamin yana kokarin ya tabbatar da hujja akan abin da yake tafiya sai kokarin ta yawo don ya tabbatar da wannan magana abinda ya dauke shi shine wannan hadisi ya inganta wanda ke cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratul qubur manzo Allah ya la'anci mata masu ziyara kaburbuka to shi yake sa yake kokarin tawfikin shi tsakanin shi da wannan to wancan in ya inganta to wancan khasun ne wannan ku amun ne sai yace wal khas muqaddamun alaihi yace hadisin da yazo khas ma'ana wanda yazo yana kebance hukunci za a gabatar da shi akan wanda yazo am dama haka kaida ce ta usul in wannan yazo am wannan yazo khas to sai a dauki khas din sai a hukunta shi akan wannan am din
menene misali akan haka? Ma'ana wannan sahabi ya ce ni ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaza ba, sai wani yazo yace ni kuma na ganshi yana kaza a wuri kaza. To sai a gane cewa ashe wannan abu da wancan sahabi ya dawo ya fadi, to yana kebance hukuncin da wancan sahabin yayi. Abdullahi ibn Umar Allah ya gafarta mishi radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu a wajen kabbara harama da wajen ruku'u da wajen dagowa daga ruku'u da kuma in ya gama tahiyya ya miƙe wurare hudu kenan. Yace amma Annabi baya dagawa a lokacin da zai tafi sujuda ko kuma lokacin da yake dagowa daga sujuda. Haka Abdullahi dan Umar yace. Wannan hadisin ya rudi da yawa daga waɗanda basu yi karatun hadisi ba, sai mutum yace ai gashi a cikin Bukhari ma an ce ba a daga hannu a tsakanin sujuda. To dama kullum abinda muke ga jama'a kenan, wannan alqur'ani waɗannan hadisai dole sai kaje an koyar da kai. In ka shekara 100 kana malanta kazo kana son ka fahimci hadisai, sai kaje kai karatun su, sai kai deport akan su, kuma sai ka bata shekaru masu dama kana karatu, kuma sai in Allah ya ga dama ya maka fatahi ba dole ne ka fahimta ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa sai kaje kai karatu dan kai ne malami, dan an kawo maka shikenan yake ce ai an ga wasu suna daga hannu a tsakanin sujuda guda biyu, ai kaza 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 kaza, ai gashi ma a cikin Bukhari an ce ba kai ilimi bane, shi yasa ka shiga cikin hayaniya da rudani. Sai aka samu sahabbai kamar guda 10 sun ruwaito su kuma sun ce sun ga Annabi yana daga hannun shi a tsakanin sujuda. To wancan ya zama am, wannan ya zama ainihin khas, wancan ya zama mutlaki, wannan ya zama muqayyadi. Wancan yace ban gani ba, ban gani ba baya nuna Annabi baya yi. Waɗannan kuma suka ce mun gani, wannan ya nuna Annabi wani lokacin baya daga hannun shi a tsakanin sujuda guda biyu, wani lokaci kuma ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dagawa. Akan haka wannan ya wannan yace bai gani ba, waɗancan suka ce sun gani. Wannan kenan. Daga baya shi kanshi Abdullahi ibn Umar, kamar yadda Imam al-Humaydi ya ruwaito cikin Musnad da Imam Ibn Hazm al-Andalusi a cikin littafin shi al-Muhalla, kamar yadda suka ruwaito Ibn Umar ya dawo ya samu labarin cewa Annabi yana daga hannu tsakanin sujuda guda biyu, dan haka shi ma yana yi. A cikin riwayar Humaydi ma cikin Musnad sai ya ce Ibn Umar in ya ga kana sallah baka daga hannunka tsakanin sujuda sai ya dauki tsakuwa ya jefe ka, sai ka wayo sai maka ishara ka rinka daga, kaga masu tsoron Allah kenan. Da yana cewa ni ban ga Annabi yayi ba, dan haka ba zan ba. Yau da aka zo aka ce mishi ai kaji Annabi yayi, in ma ya ga kai kuma ba kai sai rinka jifanka, kaji original ahlus sunna kenan. Wa aidan fa fi dukhulin nisa'i fi khitabil madhkur khilafun 'inda al-usuliyyin, yace kuma dangane da cewa ma shin mata za su shiga cikin waccan magana da aka yi kuntu na haitu kum din nan, shin zai iya dauka hadda mata su shiga ko kuwa? Yace to wannan ainihin akwai sabani a wurin malaman ilimin usulul fiqh da kum da man da kalmomi makamantan haka. Shin mata suna shiga cikin irin wannan in yazo a lafazin shari'a Qur'ani da hadisi ko kuwa ba sa shiga? Wasu malamai suka ce ba sa shiga. Su ne kadan daga cikin malaman ilimin usulul fiqh na mazhabin Ahnaf suka ce mata ba sa shiga. Akan haka su a wurinsu suka ce da Annabi ya ce man baddala dinahu faqtuluhu, man baddala dinahu, wanda ya canza addinin shi faqtuluhu, ku kashe shi, ma'ana wanda ya ridda. Sai suka ce man lafazi ne wanda yake taba namiji kawai banda mace, dan haka mace in ta ridda ba za a kashe ta ba. Su a wurinsu to haka irin waɗannan lafazin kum, kuntu na haitu kum, na hane ku kum, bamiri ne na maza, na hane ku to ku maza kenan, to ashe maza aka hana, to kuma da yace an ziyaratul qubur fazuruha ha waya, wannan umarni ne na me na maza. To sai suka ce duk wannan magana da maza ake, inda da mata sai a ce kuntu na haitu kunna an ziyaratul qubur fazurnaha. Sai suka ce sai a faɗa haka, sai aka yi musu rabbi da cewa ai ba yadda za a yi in ana magana da namiji da mace, ma'ana maza da mata a haɗe, to lafazin maza yana rinjaye akan ainihin lafazi na mata. Don haka ba yadda za a nan kuntu na haitu kum kuma kuntu na haitu kun, dole sai amfani da kalima ɗaya sai zama ainihin wannan ya shafi su maza ya kuma shafi mata. Wannan shine daidai, mun gane wannan ko? Ka karanta muzakkira ta usulul fiqh a cikin shafi na 253 zuwa 256 zaka ga cikakken bayani. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يا بياني أكان هكا لكم الكتاب اللمع في أصول الفقه نظر التفين أصول الفقه هر الإمام الجويني شما يا بياني أتكين ورقات
kauluhu wal muttakhidina alaiha masajid, da kuma aka ce har wayo Allah an ci annabi ya la'anci waɗanda suke mai da kaburbuka masallatai ko kuma masu yin masallatai akan kaburbuka. Taqaddama fil babi qablahu sharhahu, yace sharhin wannan ya gabata a cikin babin da yazo kafin wannan. Wa ta'lilahu, da kuma ainihin bayani akan dalilin da yasa aka la'anci gina masallatai akan makabartu. Shine me shirka ake tsoro, ba wai saboda gawar da ke ciki najasa bane ko, don an ce gawar da ke ciki najasa ne to a dauka haka misali akan cewa hakan kuskure ne ma, to ai gawa annaba ba kuskure bace, wannan an yi ijma'i ko, tare da cewa ita ma sauran gawa musulmi ba kuskure ba najasa bace, mun gane sauran gawa annaba ai ba najasa bace. To in an ce ai saboda najasa ne yasa aka hana, to ai akwai annaba inda aka hana ainihin aje ai sallah a makabartar su, so su za a ce najasa ne? Ba najasa bane, tare da cewa sauran matattu ma musulmi da mu'mine maza da mata ba najasa bane, wannan ita ce sahihiyar magana. Qauluhu wa suruj din nan da aka ce da kuma ainihin masu sanya fitilu a makabarta, hadha dalilun ala tahrimi ittikhadhi suruj ala alqubur, yace wannan dalili ne akan cewa haramun ne a sanya fitilu a makabarta. Kala Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Muhammad al-Maqdisi ibn Qudama kenan, yace law ubiha ittikhadhu suruj alaiha, da a ce an halatta a sanya fitilu a makabarta, lam yal'an man fa'alahu, da manzon Allah bai la'anci wanda ya aikata haka ba. Hadha al-hukm kulluhu mabniyun ala sihhatil hadith, mun gane wannan duk waɗannan hukunce da suke faɗi cewa manzon Allah ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta akan ainihin cewa hadisin ya inganta ne fa, tunda hadisi bai inganta ba, hadisi in bai inganta ba nassa ba shi ga annabi yana da khatari, mun gane. Shi yasa an kaje ka dauki silsilatul ahadithu dha'ifa wal mawdu'a wa asaruha aw atharuha sayyi fil umma mujalladi na farko, Nasiruddin al-Albani ya cikakken bayani, da kuma littafin ahkamul janaiz da littafin tahdhiru sajid, yace dan haka yana jawo hankalin yan uwa waɗanda suke salafiyun masu kokarin koyi da annabi da sahabbai su daina kafa hujja da wannan hadisi ko da yake ya shahara, su dawo suna kafa hujja da ainihin a umumi na shari'a cewa kunna fitila a makabarta haramun ne. Saboda me? Saboda annabi bai ba. Saboda me? Saboda koyi da kafirai ne. Saboda me? Saboda almubazaranci da dukiya ne. Yace ayi amfani da wannan umumi na shari'a, ma'ana kiyasi kenan kuma kamantan haka, yafi aje a dauki hadisin da bai inganta ba annasa ba shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama, mutun ya waye gari cikin makaryata ga annabi a ranar alkiyama salawatullahi wa salamu alaihi, li'anna fihi tadhi'an lil mali, yace domin kunna fitila a makabarta akwai wulakantar da dukiya fi ghairi fa'ida ba tare da wata fa'ida ba, wa ifratan fi ta'zimil qubur, kuma akwai wuce iyaka wajen girmama ainihin su waɗanda suke kaburbuka din aure. A sanya fitila a makabarta me yake amfanin ta, tare da cewa da za a yi mutuwa a buƙatu cewa za a kai wannan mamaci da daddare, babu laifi a tafi da fitila wadda za a kunkunna don ainihin a samu a iya shigar da mamaci cikin kabari ko kuma a gyara ainihin haɗin kabari din, amma aje a kunna fitilu ne ga suna a kunna su haka yadda kafirai ke a makabartunsu, wannan haramun ne cikin addinin musulunci. wa ashbaha ta'zim al-asnami, yace kuma wannan yayi kama da girmama ainihin gumaka, mun gane wannan ko, yin haka yayi kama da girmama gumaka, don gumaka ne ake yi irin waɗannan kyale-kyalen ko, mamata sai dai aje a ziyarce su ayi musu addu'a kawai. Wa qala ibnul qayyim yace ittikhadhuha masajid, mayar da makabartu su zama masallatai, wa iqadus surja alaiha min al-kaba'iri, da kuma kunna fitulu akan ainihin su makabartu din yana daga cikin manya-manyan zunubai a cikin musulunci. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله يتي يدى فسكر دا تسامى لن يكاو ونن حديثي شي محمد بن عبد الوهاب أتكين ونن بادي بيكاوش أتكين باب دي ذوقا فين شيبا هو أنه لأن المتخذين عليها المساجد والسرج فسبو دا منزان الله أنن يالا أنتي ودن دا سكي جينا مسالة أكن قبر بكا كما دا ودن دا أينين سكي سن يفتلو أتكين مقبرتات ما ناسبو دا حكونشنن يكاو can hukunci ɗaya ne ake magana akai shine mayar da masallaci makabarta. To nan ku an samu wani hukunci ya karu shine wanda ya ainihin sanya fitila a makabarta ma akwai hukunci na daban akan shi. Wa qarina bainahuma, anan sai ya hada tsakanin su, fa huma qarina ni fil la'ana, yace waɗannan tagwayen juna ne wajen la'anta, ma'ana wanda ya an hada Allah an ce kowanne ɗayan su. فدل ذلك على انه ليس المنؤ من اتخاذ المساجد عليها لاجل النجاسه, yace wannan hani da aka yi ya nuna cewa ba wai an hana sanya ainihin fitila a makabarta bane ko kuma ainihin an hana gina masallaci akan makabarta bane saboda najasar waɗannan mamata balli ajli najasati shirka a sai dai saboda najasar shirka wanda za ta biyo bayan aka tsala mutane suna yi walizalika qarina bainahu wa bain man la siraja alaihi alaiha yace saboda haka anan aka hada da makabartar da aka ainihin sanya a masallaci akan ta da kuma makabartar da ainihin wato ma ba a ainihin kunna fitila ba duk sai aka la'anci wanda ya haka walaysa nahya anil israj li ajli najasa ai dai kaga cewa hani da aka yi game da kunna fitila din ai ba saboda najasan mamatan bane ko saboda me saboda saban Allah zai shigo ne ko to haka ainihin ita ma wannan da ainihin aka hana ayi masallatai akai saboda saban Allah zai shigo yace faka zalikal bina haka ma gina masallatai din akan kaburbuka najasar shirka ake tsoro ba wai najasan mamata din ba qauluhu rawahu ahlus sunan din nan da yace ya'ani huna aba dauda anan yana nufin abu dauda wa ibn majah da ibn majah wa tirmizi da tirmizi faqat su kada yake nufi anan da ahlus sunan ahlus sunan ولم يروه النسائي yace imam an-nasa'i bai ruwaito ainihin wannan hadisi ba to karshen wannan babi kenan dake magana akan cewa wuce iyaka wajen bautawa Allah a kaburbukan bayin Allah nagari yana likidar da waɗannan kaburbuka ko yana sa waɗannan kaburbuka zama gumaka ana bauta musu muka ji cewa malai kawo hadisi na farko wanda imam malik ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya Allah ina roƙonka kada ka sanya kabari na ya zama gunki ainihin ana bauta mini aka ce a ƙarƙashin wannan hadisi ko da kabarin annabi ne ko na annabi Muhammadu aka dawo ana bauta mai ya zama gunki kenan ba wai annabin ne ya zama gunki ba a mutane ne suka mai da shi domin mutane za su iya gunkantar da annabi za su iya allantar da annabi tare da cewa ba annabin ne ya ce musu ba kaga mutane sun allantar da annabi Isa Annabi Isa ne yace musu shi Allah ne? Mun fahimci wannan da kyau ko? Mutane sun allantar da Maryam, uwar Annabi Isa, ita tace musu ita Allah ce? Mutane sun allantar da mala'ika Jibril, shi yace musu shi Allah ne? Ba shi yace shi Allah ba. To haka in aka dawo ana bautar ainihin wani annabi, to mutanen sun maida wannan annabi ya zama gunki. Ba wai hakikatan annabin gunki bane, amma su sun maida shi ya zama gunki. Dan ka fahimci duk abin da kazo kana bauta ya zama gunki. Hoto ne, kabari ne, bishiya ce, duk abin da kake bautawa ko menene ya zama gunki gare ka. Don haka sai ka ji tsoron. To sai kuma dama tun farko da malam ya fara ka waɗannan babuka dake magana akan ainihin wato yin ibada a makabarta da makamantan su. Sai shi mai sharhin yace, a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya bi wani irin ainihin tsari ne. Na nuna wannan abu cewa haramun ne sai ya karkasa babukan daban-daban madadin ya kawo su ya juye a wuri daya sai ya kawo daban-daban nan yace babin dake magana akan kaza sai kaga manufar kusan manufa daya yake da waccan amma ta dan saba a wajen ma'ana sai sake kawowa babin dake magana akan kaza sai ga duk manufa dai shine kada ka je kai ibada a wurin da ake bautar ainihin a wurin da ake kabari to amma dan kada ya kawo maka magana jumlatan dan a dade ana magana sai kawo maka ita a rarrabe daya bayan daya daya bayan daya mun fahimci wannan da kyau ko to sai yace babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila shirki yace babin da ke magana akan hadisan da suka zo game da tsarewa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yi na bangaren tauhidi da kuma toshe duk wata hanya wadda za ta kai mutanen shi zuwa ga shirka ai annabi shine al-mustafa ko zababbe a wurin Allah ma'ana dan gata dan lele a wurin Allah fiyayyen halitta Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas mun gane wannan ko to anan tare da cewa waɗancan babuka da muka karanto dukkan su suna nuna yadda annabi yake taka tsantsan wajen ainihin raba al'umma shi da shirka amma an ware wannan babi ne dan ya zama dan kasancewa annabi yana da wata kuma kula ta musamman dangane da ainihin wato shirka yaga ya hana mutanen shi daga kaiwa gare ta shine malam yace aljanabu huwal janibu janab din nan da aka ce janabat tauhid ma'ana bangaren tauhidi taka tsantsan matukar kiyayewa da annabi yake ga duk abin da ya shafi tauhidi duk abin da ya shafi tauhidi annabi baya sassautawa game da shi mun gane wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo yace masha Allah wa shi'ita ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so
da kai ma'ana ya hada annabi shi da Allah kenan sai ya ce aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kenan yanzu na zama abokin tarayya ga Allah qul ma sha Allah wahdahu in zaka fadi ka ce a'a abinda Allah kadai ya so shi zai faru to a wani wuri ne yace sannan ka iya cewa summa shi ita kada kai atafi da wawun na ataf kace ma sha Allah wa shi ita sai dai kace ma sha Allah summa shi ita saboda taka tsantsan da annabi yake da abin da ya shafi tauhidi salawatullahi wa salamuhu alaihi imam muslim ya ruwaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari wani mutum yana khutuba sai yace waman yahdillahu fala mudilla lahu waman yudlil har sai yazo sai yace sai ya hada Allah da manzon Allah a cikin zamiri daya mun gane wannan ko hada Allah da manzon Allah a cikin zamiri daya lafazin khutuban ne yanzu Allah ya mantar da ni da ya hada wannan lafazin a wuri daya sai manzon Allah yake bi'isa khatibul anti qaum bi'isa khatibul qaumi anta yace Allah wadaran mai khutuba ga mutane irinka ma'ana dan menene zaka zo ainihin ka hada manzon Allah da Allah a cikin zamiri daya wanda yake imani da man yu'min billahi lafazin da wanda yake imani da Allah sai yace da manzon Allah sai aka ce annabi yace a sai kace wanda yake imani da Allah sannan kuma wanda yake imani da manzon Allah dan karaba kada ka hada su a wuri daya na'am wa man ya'sihima da yazo sai yace wa man ya'sihima madadin yace wa man ya'sillaha wa rasulahu sai yace wa man ya'sihima sai ya hada annabi da Allah a zamiri daya wa man ya'sihima wanda ya saba musu sai yace bi'sa khatibul qaumi anta to wa alam yace ka sani anna fil abwabil mutaqaddima yace babukan da suka gabata din nan shay'an min himayatihi sallallahu alaihi wa sallama li janibi tauhid yace a cikin babukan da suka gabata akwai kula kadan wanda annabi yake nunawa ma'ana akwai wani abu na yadda annabi yake nuna kula shi ga bangaren tauhidi walakin arada al musannif huna bayana himayatihi al khassa sai dai anan malan yana son ya nuna irin kula ta musamman da annabi yake da ita ga bangaren tauhidi wa laqad balagha sallallahu alayhi wa sallama wa hazzara yace hakika annabi sallallahu alayhi wa sallama ya kai matuƙa wajen ainihin tsoratar da al'ummar shi game da ainihin shirka wa anzara yayi gargadi wa abda'a yayi jawadi wa aada kuma ya sake maimaitawa dan kasancewa al'amarin tauhidi ya fi komai muhimmanci wa khassa manzon Allah yayi magana ta musamman wa amma ko manzon Allah yayi magana ta gaba daya fi himayatil hanafiyyati samha wajen tsare wannan addini wanda yake mai sauki kuma wanda yake mai kake allati ba'athahu Allahu biha wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi fa hiya hanafiyatun fit tauhid wannan addini da annabi ya zo da shi wajen tauhidi tsayayye ne samhatun fil amali wajen aikata kuma aikace yana da saukin aikatawa kama qala ba'd al ulama kama yadda wani cikin malamai yace hiya ashaddu shara'i fit tauhidi wannan shari'a da manzon Allah ya zo da ita wajen tauhidi tafi kowace ainihin shari'a tsanantawa wal abadu an shirki tafi kuma kowace shari'a daga cikin shari'o'i nesanta masu binta daga shirka wa asmahu ash-shara'i fil amali kuma tafi kowace shari'a wajen sauki a aikace salla da tsarki da azumi da zakka da sauransu duk an saukaka mana amma wajen tauhidi sai aka tsaurara ba saukakawa mun gane wannan da kyau ada in ka tara zakka in kuka tara zakka in ka tara zakka ka sai ka cinna mata wuta shine Allah ya karbi zakkarka in dukiya ne in menene haka in akai jihadi aka dawo aka samu ganima da dabbobi da tufafi da kuɗi da abinci sai a tara sai wuta ta taho daga sama sai ta cinye Allah ya karbi jihadin ku kenan in Allah bai karbi jihadin ku ba haka ba za ta faru ba to amma mu sai aka halatta mana ganima zakka an ka fitar mai kuɗi mai wadata an ya fitar sai ba talaka mun fahimci wannan ko ada in najasa ta taba jikinka sai ka sa dutse kai ta kankarewa har jini ya fita idan ta taba tufafinka sai ka yanke wannan guri in ya soka yi maho daga baya duk waɗannan abubuwa baki daya mu da aka zo sai aka saukaka mana ko mun fahimci wannan to an ka kallo wannan da kyau wajen aiki sai aka saukaka amma wajen aqida fa to wannan babu sauki ko misalan zarratin a cikin wannan shari'a din shi yasa kuwa ga al'amarin aqida dole a bashi muhimmanci dole a baiwa al'amarin aqida muhimmanci a karantar da maza da yara da mata da manya aqida din aqida annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kuma to sai an yi namijin kokari za a je a koyo ta a zo a karantar da mutane to wannan shine ainihin abinda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kafa babi kuma wannan shine sharhin da shi Sheikh Sulaiman yayi qala Sheikh Sulaiman yace sai Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa qawluhu ta'ala haka kuma magana Allah madaukakin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo mai girman daraja yazo min anfusikum daga cikin ku kanku larabawa ko daga cikin ku kanku mutane ko daga cikin ku kanku mutanen makka ala ikhtilafil mufassirina haka alqadi iyab ya fadi a cikin ashifa yake wasu kace laqad ja'akum ku mutane ba aljanu ba daga cikin ku manzan yazo ba daga cikin aljanu aka aiko muku ba ba daga cikin mala'iku ba wasu kace laqad ja'akum rasulun manzo yazo muku daga cikin ku ku mutanen makka wasu kace kum ku larabawa al'aya har zuwa karshen ayar ya kawo ta haka ko ya kawo ta cikakkiya a naku to zai fassara ta cikakkiyar ta sharhul sai Sheikh Sulaiman yace a Sheikh Sulaiman yace qauluhu maganar da malam yace laqad ja'akum rasulun cewa da Allah madaukakin sarki yace hakika wani manzo ya zo muku hadha khitabun min Allah ta'ala lil arab yace wannan magana ce wanda Allah madaukaki yake wa larabawa fi qaulil jumhur a cikin fassara da mafiyawancin malaman tafsiri suka yi wa hadha ala jihati ta'didihi ni'amihi alaihim yace wannan Allah ya fade shi ne dan ya ainihin kididdige ni'imomin da ya musu su larabawa din mun gane wannan da kyau ko shi yasa yace wani manzo ya zo daga cikin ku dan ku san an yi muku ni'ima yana kididdige musu ni'imar iz domin ko shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ja'ahum bilisanihim ya zo musu da harshen su na larabci wa bima yafhamunahu min al-aghrab da kuma irin abubuwan da za su fahimta na manufofi wal fasaha ya kuma zo musu da fasaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana afsahu man nataqa bidh-dhat mun gane wannan ko ala fardhi sihhatil hadith li'anni adhunnu bi anna al-hadith ghayr sabit wa sharafu bihi abada al-abidina kuma su larabawa sun samu ainihin daraja da daukaka ta har abadan abidina saboda wannan manzo da yazo musu da can balarabe ba wanda ya damu da shi har ma yahuda suna cewa laifa alaina fil ummiina sabilun da ba yahuda yin ya ci kudin balarabe ya ci kudin banza yadda ka san yanzu bahaushe yake cewa sauran kabilu danke bi tsani haka da ake ganin balarabe kawai da balarabe aikin banza ne ba wanda ya damu da shi suna cikin wahala da kaskanci da wulakanci ba su da wata daraja ko ba daya sai annabi yazo cikin su shin ba su samu daraja ba amma kuma sai Allah yake wala takunu awwala kafirin bihi yake gargadin su ko yahud to sai zama kuma su qurayshawan ne masu suka fara kafircewa da shi sai zama mutum na farko da ya kafircewa manzon Allah shine wan uban shi uwa ɗaya uba ɗaya Abu Lahab shine kafirin farko a cikin addinin musulunci tabballaka ya Muhammad ba haka yace ba Allah yake tabbat ya da Abu Lahab wattab mun fahimci wannan shi yasa Allah yace idza nufiqa fi ssuri fala ansaba bainahum ba wata dangantaka da za ta yi amfani matukar aka busa kaho wani danka ne wani babanka ne a'a in kai aikin alheri shikenan in baka yi ba shikenan mun fahimci wannan da kyau annabi nuhu dan shi kafiri ne matar shi kafira ce annabi lutu matar shi kafira ce annabi ibrahim baban shi kafiri ne wannan di ya rage darajar su bai rage darajar su ba haka kasancewa da annabi ya bada labari da kanshi yace iyayen shi kafirai ne suna huta wannan bai rage darajar shi ba wannan bai rage darajar shi ba ko kada ga kawun shi Abu Talib mun karanta anan bai musulunta ba ya mutu wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna ɗan shi'a ne suka kwaso hayaniya da karerai suka ce ai wai ya musulunta da su da jahilan sufaye Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafin shi Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba sai da ya nakada su baki daya yayi musu raddi mun gane wannan ko to gashi kafiri na farko da ya fara kafircewa annabi wan uban annabi ne uwar su daya uban su daya da mahaifin annabi Abu Lahab shine fara cewa tabballaka ya Muhammad Allah wadaranka ya Muhammad ali hadha jama'atuna yanzu dan wai wannan ka hada muka ce wai ada abauta Allah shi kadai Allah wadaranka nan tace Allah yake tabbat yada abi lahabin wattab shine Allah wadaran hannayen shi gaba daya kuma shi kanshi ma ya tabi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qauluhu inda Allah madaukakin sarki din nan yace rasulun ay rasulun azimun manzo mai girma arsalahu Allahu ilaykum min anfusikum wanda Allah ya aiko shi zuwa gare ku daga cikin ku kanku ay tarji'una ma'ahu ila nafsin wahida ma'ana da ku da shi makomaku rai daya ne gaba dayan ku li'annahu wa antum min abin qaribin yace domin da ku da shi wannan annabi daga uba daya kuke kuna da kusanci wajen uba shine annabi Ibrahim kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya fadi an Ibrahim alayhi salam daga annabi game da annabi Ibrahim annahu qala annabi Ibrahim yace rabbana ya ubangijin mu wab'ath fihim rasulan minhum ka aiko wani manzo cikin su wanda yake tulu alaihim ayatika zai rinka karanta musu ayoyinka wayu allimuhumul kitaba wal hikma yana kuma karantar da su alkitaba wal hikma qur'ani da sunna Imam Shafi a cikin littafin shi Ar-Risala littafi na farko da aka fara rubuta na usul fiqh ko yace duk malaman da naji karatu daga gare su na fassara Al-Qur'ani da hadisi suka ce duk inda kaga alkitabu yazo aka gwama shi da hikima a cikin Al-Qur'ani yace abinda ake nufi da hikima shine sunna ma'ana annabi Ibrahim tintine ya roki Allah ya aiko da wani manzo a cikin su wanda zai karantar da su alkitabu wal hikima ay Al-Qur'an wa sunna wa yuzakkihim kuma irin ka tsarkake su daga dattin shirka da maguzanci da kafirci da bid'a addu'a annabi Ibrahim kenan sai yace innaka lalle kai Allah da nake roƙonka akan wannan bukata game da ƴaƴana da jikokina antal azizul hakim kai mabuwayi ne wannan abu ba zai buwaye ka ba ba zai gagare ka ba kuma kai gwani ne cikin gwaninta ka da hikima ka zaka iya biya wannan bukata mun gane wannan da kyau ko ma'ana annabi Ibrahim tun yana da rai abin da yake roƙon Allah Allah ya tayar da wani bawan Allah a cikin al'ummar shi yazo yana jaddada musu addinin da ya tafi ya bari to duk malami na gari haka yake fata bayan bashi a samu wasu su ci gaba da karantar da abubuwan da ainihin yake karantarwa wannan shi zai sa ya tashi ya karantar da jama'a a sarari kowa ya zama malami alherin shi ne ya bayyana musu littafai kowa ya je karanta ya zama malami in babu shi wani ya zo ya hau ya ci gaba da karantarwa amma har aka zama ana rowa ilimi ba ka san ka faɗi sunan littafai kana rowa ilimi wai dan ka zama kai kadai ne malami wallahi tallahi kana cikin waɗanda ainihin za a saka wa linzami a jasa a kai su wuta haka annabi yace duk wanda aka nemi wani ilimi daga gare shi ya san shi kuma ya boye sai an mai linzamin wuta an ja shi an kai shi wuta Imam Abu Dauda ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi da shi da Ibn Majah Allah ya shiryar da mu wa zalika aqrabu yace kasancewan manzon Allah ya zo daga cikin su larabawa wannan zai fi kusantarwa gare su wa asra'u ila fahmil hujja kuma wannan zai fi sa su yi gaggawa fahimta hujjar da yazo musu da ita tunda ya zo da harshen su ko to haka malamai suka ce cikin kowace al'umma sai Allah ya hore musu malamai waɗanda za su tashi su bayyana shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama da harshen su dalla dalla kowa ya fahimta dan a yanke hujja kowa a gaban Allah ranar alkiyama mun gane wannan da kyau ko shi yasa kai kafiri kai kafircin ka an ba za ka imani ba mushriki kai shirkaka mai bid'a ka ci gaba da yi an yanke hanzarin ka tunda gashi an bayyana maka da harshen ka tangaran ka fahimci abin da ake nufi sannan kace ba za ka daina ba alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar wa ab'ad min al-mahaqqa sannan kuma kasancewar annabin ya zo daga cikin su kuma yana magana da harshen su wannan zai nesanta su daga jayayya da shi ma'ana daga rashin fahimtar shi da kin shi wallajaja da kuma ainihin neman gaddama da ainihin kin jawuwa akan abin da yake jan su wa hadha yaqtadi madahan linasbin nabi sallallahu alaihi wasallama yace kaga wannan yana hukunta yabo kenan ga ainihin dangantaka annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yazo cikin larabawa kuma Allah yace wannan manzo yazo cikin ku kuma larabawa su ne ainihin kabila da Allah ya daukaka to wannan ya nuna yabo ne ga ainihin dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa annahu min samimil arab kuma wannan ya nuna manzon Allah ya zo ne daga cikin tantagariyar larabawa zunzurutun larabawa babu mis a cikin jinin manzon Allah balarabe ne gaba da baya salawatullahi wa salamuhu alayhi
قال جعفر بن محمد جعفر ابن محمد الصادق يتي في قوله كما دا مغانا الله دا يتي من أنفسكم أي من زن يازو دا كتكينكو قال يتي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية باب وانا أبو نا al'adu wanda maguzanci ya haifar wanda ya shafi annabi annabi babu wani maguzanci da ya taba shafar shi ko misqala zarratin sallallahu alaihi wa sallama qauluhu cikon aya inda Allah yake don aya ta zo laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo daga cikin ku mai daraja azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku wannan manzo yana jin zafin wannan abu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan manzo yana da kwadayin ku yi imani ku yi tauhidi ku samu aljanna sannan kuma yana da matukar tausasawa ga ainihin mu'minai salawatullahi wa salamuhu alaihi to azizun alaihi din nan sai yace ai shadidun alaihi jiddan ma anittum duk abin da yake wahalar da ku wannan abu yana da tsanani ga annabi annabi yana jin zafin wannan abu duk abin da zai wahalar da al'umma annabi yana jin zafin wannan abu yana jin haushin shi mun gane wannan da kyau ko ai wani mutum da ya je ya sadu da matar shi cikin tsakiyar azumi da yazo yace ya manzan Allah na shiga uku ya manzan Allah na sai manzan Allah yake kai wannan ka yawai ta ka shiga uku me halaka ka me shigar da kai uku yace ya rasulullahi kaji kaza manzan Allah bai ce kai dan wuta ne bai ce mishi haka ba dan kai laifi babu inda zaka je ka samu magani in ka ta wurin manzan Allah yace ka dan wuta ne sai zuciya ta yanke ka fadi ka mutuna sai yace kana da kudin da baka yanta bawa yace a'a kana da yadda baka yi ka ainihin ciyar da miskine 60 yace a'a zaka iya azumin wata biyu a jere yace ya manzan Allah bazan iya ba na wata daya ma gashi an kasa hakuri balle wata biyu a jere sai yace zauna can sai aka kawo manzan Allah sadaka ana kawo sadaka sai annabi yace dauki ka je ka yi kafara da shi ba kauye ya tuntsire da dariya yace duk ƙauyen Madina ba gidan da ya dace ci da dinan nan yau sai gidana manzo Allah yake je kakaci da iyalin naka manzo Allah yana tausayin al'umma ko bai tausayi yana komawa gida sai yace na tafi wurin manzon Allah dama da zunubi na dawo da buhu guda na dadino akwai dagaci ko hakimi ko malamin da zai iya maka haka a sunna dai a gwada a sallah a gwada a qablu a gwada a kaza ko amma a dumbuzo kudi a baka akwai malamin da zai maka haka a to shikenan shine yake cewa ai annatakum ma'ana duk abin da zai wahal da ku to wannan manzo yana jin zafi wa huwa lihaqil adha alladhi yadhiqu bihi sadr shine damfaruwar ko kuma kaiwar cuta wadda kirji zai yi ainihin kunci da ita duk cutar wadda za ta cutar da mumini har kirjin shi ya kunci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin zafin wannan abu wala yahtadi lil makhraj yadda yake bai da ainihin wata hanya da zai bi ya fita to in ya kai ga manzon Allah sai ji zafin wannan abu kuma ya kokarin fitar da shi wahiya huna lafzun am yace anan wannan ainihin lafazi da aka ce ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin zafin abin da yake wahal da mu'minai lafazi ne wanda ya tattaro kowanne abu da zai wahal da kai to yana bata manzon Allah rai ai ma shaqqa alaikum min kufrin duk wani abu na kafirci wanda zai wahalar da ku manzon Allah yana jin zafin wannan abu wa dalal yazo da dalal anaku ko wa dalal da kuma bata wa qatl da kisa wa asar da sanya kuku zama ainihin bursunonin yaki wa imtihan da kuma jarabaku bi sababil khalq saboda ainihin sababin wasu halitta ma'ana duk wata nau'i ta wahala kafirci bid'a shirka bata kisa shiga a kangin bauta duk waɗannan abubuwa baki ɗaya manzon Allah yana jin zafin ya ga wani ainihin cikin al'ummar shi ya fada bisababil haq alhaq ko ma'ana saboda ainihin kun rike gaskiya anan kuma yace bisababil khalq ma'ana halittu su rinka wahalar da ku annabi yana jin zafi ko kuma bisababil haq saboda kun rike gaskiya ku rinka shan wahala annabi yana jin zafi wama yace ma din nan da aka ce dan yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum din nan sai yace masdariya ma'ana abinda ma masdariya an kazo hausa ka fasara ta da abinda duk zai wahal da ku to manzon Allah yana jin zafin wannan abu wa hiya mubtada yace ta zo a matsayi ne na mubtada wa aziz khabar muqaddam yace aziz din kuma khabar ne muqaddam abinda ake nufi shine anan ka tsaya ka saurari abinda yake nufi a takaice in an ce azizun alaihi ma anittum
azizun alaihi ma anittum, abin da yake wahalar da ku, to wannan abu manzon Allah yana jin zafin shi. To manzon Allah ne fa'ili kenan, shi yana jin zafin wannan abu. Azizun alaihi ma anittum, abin da yake wahalar da ku yana wahalar da manzon Allah, to abin ya zama fa'ili kenan. To ma'ana biyu kenan. To shine sai yake cewa anan aziz ya zama khabar muqaddam, waya juzu akan haka sai zama kenan azizun alaihi ma anittum, ai ma anittum azizun alaihi, abin da yake wahalar da ku din nan to azizun alaihi. Waya juzu an yakuna ma anittum fa'ilan, kuma zai yi ya zama ainihin ma anittum din shine fa'il, ma'ana abin duk da yake wahalar da ku, abin duk da yake wahalar da ku, to manzon Allah yana jin zafi ko kuma yana wahalar da manzon Allah wannan abu. Yace bi aziz ya zama ainihin fa'ilin wannan anittum shine aziz, wa aziz sifatun lirrasul, ya zama aziz nan sifa ce ta manzon Allah, ma'ana azizun alaihi ma anittum, shi manzon Allah yana buwayuwa yana damuwa saboda abin da ke wahalar da ku. Wa hadha aswab, yace wannan fasara ita tafi daidai, cewa shi manzon Allah yana jin zafin abin da ainihin yake wahalar da ku. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Qauluhu, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace harisun alaikum, Allah yace shi wannan manzo mai kwadayi ne akan yaga kun shiryo, ai balighul hirs, yana da matukar kwadayi akan ainihin shiryar ku, ai ala naf'ikum, ma'ana wannan manzo yana da ainihin matukar kwadayin duk abin da zai amfane ku, wa imanikum, kuma wannan manzo yana da kwadayi akan imanin ku, wa hudakum, kuma yana da kwadayi akan yaga kun shiryo. Shi yasa ba dare ba rana kullun kiransu yake yi, yaje ya samu wani asirrance, haka yaje ya samu Abubakar asirrance farko, yace tunda muke na taɓa ma ƙarya, yace a'a, yace in nace ni manzon Allah ne zaka yi, da yace na yadda, ba wai ma zan yadda ba, sai yace na yadda kawai, ma'ana kamar dama can ai na yadda ne. Mun gane wannan, haka yake bi yana da'awa yana kwadayin ya ga mutane sun yi imani sun samu rahama, salawatullahi wa salamu alaihi. Shi yasa duk malamin da ya kimshi a zaure baya karantar da mutane a zauren, baya karantar da mutane a masallaci, ba abin da yake sai dai ya tara bakakken alluna yana asirce asirce, wannan fajiri ne. Duk ran da gwamnatin musulunci ta kafu, ko a sa shi ya tuba ko kuma zai tafi, an san da zai tafi ko? Ko ya tafi kurkuku ko kuma hukunci ya kai ya tafi lahira, ya tafi lahira. Saboda waɗannan mabannata ne a cikin addinin musulunci, su ne suka kashe addinin musulunci baki daya, ba sa da'awa a zo a musulunta, sai zama rowa addinin musulunci ma suke yi. Kai an samu wanda ma fa ya musuluntar da mutum, shi ya musuluntar da shi, amma kuma ya zo ya ce ba zai bashi aishi ba wai saboda tubabbe ne, tare da cewa da wani ya musuluntar da shi ya ce musuluncin da wannan ya musuluntar da shi bai yiwu ba, dan haka shi zai sake bashi musulunci. Ya sake bashi musuluncin sai ya zo yana neman aishi, sai ya ce ba zai bashi ba saboda wai tubabbe ne. Haba jama'a, wannan irin banna haƙina, kun cuci addinin Allah, wallahi tallahi ko ku tuba ko kuma in ba haka ba kuka mutu a haka, wallahi wuta za ku tafi. Allah ya kiyaye. Wal hirs, abinda ake nufi da hirs din nan shiddatu talabi shay, yace shine tsananin neman abu, alal ijtihadi fi, alal ijtihadi fihi, kuma akan kokari, kana kokari kuma kana tsananta ne ma din, shine hirs. To haka annabi yake yana tsananin kokari da neman ya ga cewa mun bi addinin musulunci, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Warawa at-tabarani bi isnadin jayyid, imamu at-tabarani ya ruwaito hadisi da isnadi kyakkyawa, wannan hadisi ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-kabir, mun gane wannan ko mu'jamul kabir, lamba hadisi na 1647, hadisi ne ainihin hasan. An Abi Dharr radiyallahu anhu, daga Abi Dharr Allah ya kara mishi yarda, qala, Abu Dharr yace tarakana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu shay'an, yace manzon Allah ya bar mu babu wani tsuntsu da ke daga fuffuken shi yana tashi a iska a sama sai da manzon Allah ya sanar da mu wani ilimi game da shi. Ana biology kenan ko me? Sai da duk abin da ya shafi ilimi sai da annabi ya koyar da su komai, sai ya ce kai har tsuntsu wannan mashin lera da za ta tashi tana tafiya din nan, sai da Allah ya sanar da, sai da annabi ya sanar da su wani abu akai.
ka kalli qur'ani sai da ya bada bayani akan haka yace awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid yace wai mutane ba sa kallon tsuntsaye ne in yayi tashi yayi tashi yayi fufuka yayi fufukar sai kuma ya kage kawai sai ga yana tafiya haka yana tafiya haka kaga wani tanki na mai pilot nawa ne a ciki shine Allah yace wa yaqbidna kai ga ka mutun da dabara da komai kai tsalle ka ga zaka tashi an goku eh ba zai yi ba sai Allah ya ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman in ba Allah mai rahama ba ba wanda ke rike su to duk wani ilimi game da dabba game da kwaro game da menene baki ɗaya sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar akwai littafi wanda Imam Jahiz ya rubuta mujalladi 7 ko 8 ya sa mishi al-hayawan dabbobi yake magana baki daya zai ce dabba kaza ga dabi'arta dabba kaza ga dabi'arta sai yace cikin dabbobi dabba kaza tana haila ga lokacin hailarta ga kaza ga kaza duk ya fede maka ilimi game da ita ga kuma wannan da ya littafin hayatul hayawan kubra duk abin da ya shafi dabbobi sai kaje yana fede maka shi daya bayan daya sauro wannan duk sai an bayyana maka shi baki daya duk ba daga ko ina aka dosano wannan ilimin ba daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine abin da Abu Dharr yake fadi ma'ana shahid a cikin wannan hadisi shine da yace manzon yana da kwadayi akan ku wajen sanin alheri gashi har tsuntsu sai da ya koyar da su ilimi game da shi mun gane wannan ko qala sai shi ainihin yace mai riwaya wa qala ma baqiya shay'un yuqarribu min aljannati wa yuba'idu min an-nari illa wa qad bayyanahu lakum sai mai sauraron hadisin yace wa Abu Dharr na fahimci cewa babu wani abu da ya rage wanda zai kusantar da ku zuwa aljanna ko ya nesantar da ku daga wuta sai da annabi ya gaya muku ko sai da ya bayyana muku sai Abu Dharr yace eh haka abin yake duk inda alheri yake sai da annabi ya fadi duk inda sharri yake sai da ya fadi dan atsira daga gare shi mun fahimci wannan da kyau ko warawa muslimun fi sahihihi imamu muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace masali ka masali rajulin masali ka masali rajulin yace misalin tsakani na da ku kaman mutumin da istauqada naran ya kunna wuta falamma aba'at ma hawlahu sai da wutar ta kama ta haska duk gefen shi ja'al al-farash wa hadhihi ad-dawab yace sai kwari a waɗannan ƴan kwari masu tashi fari da makamantansu da kuma kwari masu tafiya a ƙasa sai suka taso allati fin nari yaqa'na fiha sai suka taso sai suka rinka fadawa wutar ma'ana mutun ne ya kunna wuta haka kiyashi ne shazumamu ne ƴan kwari masu yawo a ƙasa da kuma waɗannan fari masu fukafukai kamar fara da makamantansu sai suna zuwa suna ta fadawa waja ala yahjuzuhunna shi kuma sai rinka kore su yana ture su wa yaglibnahu su kuma suna rinjaye suna ta afkawa fayatakahamna su suna ta ainihin fadawa fiha a cikin wutar qala sai annabi yace kun ga wannan misali fadhalika masali wa masalukum wannan shine misali tsakani na da ku ma'ana mutun ne ya hura wuta ba dan ya kona fari da sauransu ba sai fari suka yi ta tasowa suna fadawa shi kuma yana tausaya musu yana kore su amma su ba sani ba suna ta afkawa suna kashe kansu to annabi yace misalin shi da mu kenan yana fuskan mu kada mu tafi wajen wuta mu kuma muna fuskewa sai mun tafi yace ana akhidhun bi hujazikum yace ni ina rike da kwalar wandon ku asalin hujaz shine kamar kwalar wando ko kuma kwalar kwarjalle ka san karke nan ka fi cin karfin mutum yace to ni ina rike da kwalar wandon ku anin nari ina fuske ku kada ku shiga wuta halumma anin nari cewa ku dawo kada ku tafi wuta halumma anin nari ku dawo kada ku tafi wuta fataglibunani ko kuma ainihin kuna rinjaya ta fataglibuni watakaham watakahamuna fiha kuna rinjayata kuna afkawa cikin wuta yace misali na da ku kenan dalilin ka wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda sharri yake sai da ya janye mutane amma mutane suke saka kansu a ciki duk inda alheri yake sai da annabi ya ja mutane ya kai su mahalli shahid anan shine harisun alaikum manzo Allah yana da kwadayi akan yaga kun shiryu qauluhu bil mu'minina din nan da yace dangane da mu'minai ai la bi ghairihim ma'ana annabi yana da tausayi ga mu'minai kama yusiduhu taqdimul jar kama yadda ainihin gabatar da jar din bil mu'minina raufur rahim ba a ce raufun bil mu'minina ba sai da aka fara cewa raufun sai da aka fara cewa bil mu'minina jar din sana kawo majrur
ma'ana bil mu'minina ra'ufun, sai da aka fara cewa shi annabi din nan game da mu'minai me tausayi ne, ashe mu'mine kadai yake tausayawa, da an ce ra'ufun bil mu'minina me tausayi ne game da mu'minai, to ta iya yiwa wasu ma su shigo, inda an yi shuru anan ta iya yiwa kafirai ko munafikai su shigo, amma tunda aka riga aka ce bil mu'minina ra'ufun, to an yanke maganar mu'mine kadai annabi yake tausayawa. Ai balighu shafaqa, ma'ana manzon Allah yana da tsananin tausayawa. Kala Abu Ubaida, Abu Ubaida yana da littafi gharibul hadith, mun gane wannan ko, Al-Qasim kenan Ibn Salam, yana kuma da ainihin masaniya, cikakkiyar masaniya game da ainihin fassara ta Al-Qur'ani, shi yasa yana da gharibul Qur'an nan kuma. Babban malami ne da Imam al-Bukhari yana nakalto fassara ayoyi na Al-Qur'ani na kalmomi da kuma kalmomin hadisai. So da dama zaka ji Imam al-Bukhari ya ce kala Abu Ubaida. To shine yake kala Abu Ubaida. Ar-Ra'afa din nan da aka ce tausasawa, Ar-Raqqur Rahama tafi tausayi tausayawa. Da Rahama da Ra'afa duk tausayi ne, amma Ra'afa tafi Rahama tausasawa. Rahimun, sannan Allah shi wannan manzo Rahimun, ma'ana mai tausayawa ne. Yana da tausasawa, yana da tausayawa ga mu'mini. Ai balighur rahama, yana da cikakken tausayi. Kama huwa la'iq bi sharif mansibihi, kamar yadda yake haka ne ya dace da babban matsayi ko kuma matsayi madaukaki na annabi din, ya zama duk shugaba ya zama mai tausayi mai tausasawa, to haka ya dace ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa azimi khuluqihi, da kuma ainihin dabi'a shi mafi girma. Fata'ammal hadhihi al-aya, Sheikh Sulaiman yace ya kai mai saurare ko mai karatu, ka lura da wannan aya, wa ma fiha min awsafihi al-karima, da kuma irin siffofin annabi na girmamawa da suka zo, wa mahasinihi al-jumma, da kuma kyawawan dabi'u masu tarin yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama, allati taqtadi an yansaha li ummatihi, wadanda wadannan dabi'u na gari suna hukuntar da annabi ya zama mai yawan nasiha ga al'umma shi kuma yayi din haka, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa yablughu al-balagha al-mubin, kuma waɗannan sifofi sun cancanci su sa shi ya zama ya isar da sako bayyananne. Wa yasudda turuq al-musila ila shirk, kuma ya toshe duk wasu hanyoyi waɗanda suke jan mutane zuwa ga shirka. Wa yahmi janabat tauhid gayatan himaya, kuma ya kiyaye bangaren tauhidi matukar kiyayewa. Wa yubalighu ashadda al-mubalagha, kuma ya kai matuka wajen kiyayewa din matukar kiyayewa. Fi zalika, wajen tsare ainihin tauhidi din. La'alla taqa al-ummatu fi shirki, dan kada al-umma su afka cikin shirka. To haka duk bawan Allah na gari da annabawa da waliyai da salihai kullun suna fusgan mutane ne daga shirka, suna jan su kai su zuwa ga tauhidi. Annabi Yaquba da zai mutu, sai Allah ya ba mu labari yace am kuntum shuhada'a iz hadara yaquba al-maut, jama'a masu saurare ko masu karatun al-Qur'ani, kuna zaune lokacin da mutuwa ta halarto wa Annabi Yaquba. Iz qala li banihi, ya tara ƴaƴayen shi baki daya, si Yusufu da Bunyamin da duk su Yahuda ya tattaro su baki daya, tambayar da ya musu bai ce wace irin sana'a za ku yi bayan na mutu ba, bai ce wace irin wani irin aikin gwamnati za ku yi bayan na mutu ba, bai ce wani kai so kake ka zama minista, wani commissioner kake son ka zama, a'a sai ce ma ta'buduna min ba'di, me za ku bautawa bayan na mutu, a yanzu dai na dora ku akan bautar Allah, amma in na mutu ku gaya min abin da za ku bautawa. Kalu, sai suka ce na'budu ilahaka, Allahnka shi za mu bautawa, wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq, da kuma Allahn iyayenka da kakanninka Ibrahim da Isma'il da Ishaq, ilahan wahidan, Allah daya shi za mu bautawa. Akan haka aka ce in uwarka da ubanka da kakanninka idan Allah daya suke bautawa, sai ka ce ni addinin iyayena da kakannina nake yi. Amma in iyayenka mushrikai ne ko ƴan bid'a, in ka ce ainihin addinin su kake yi, ma'ana kai ma mushriki ne kenan. Tare da cewa ko da iyayenka addini suke wanda Allah ya yarda da shi, shin ka ce addinin iyayenka kake bi shi yafi falala da alfahari gare ka, ko kuwa ka ce kana bin addinin Allah da annabi shi yafi falala? To ka faɗi abin da yafi mana, ka ce mu muna bin addinin Allah ne da annabin Allah. Sai suka ce ai za mu addinin da kai da iyayenka da kakanninka suka bautawa, wannan Allah suka bauta, sai suka ce ilahan wahidan, Allah ɗaya tak, babu shirka. Mun gane wannan ko, Allah ɗaya tak. Sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu dinnan musulmi ne, masu mika al'amari ne ga ainihin Allah. mun fahimci wannan da kyau ko to haka annabawa suke da kaiwa matuƙa wajen kiyaye shirka dan kada a fada da kuma bada muhimmanci wajen tauhidi amma sai aka yi rashin sa'a a kasashen mu tauhidi yafi komai abin da aka fi sakaci game da shi shirka ta fi komai abin da aka fi lura da ita har zuwa ake zaure ana koyon shirka sai kaje malami yana koya maka tsafi a kasan nan amma ba za ka je koya ma tauhidi ba ko ba ai tsafi za ka je malami yana koya maka a zaure saboda yadda aka baiwa shirka muhimmanci a kasan nan haka wulakantar da tauhidi kuma sai ya zama tauhidin da ake karantawa la yusmin wa la yughni min ash-shirki ba zai hana komai game da shirka ba tauhidi ne aka dauko na asha'ira sai aka dauko bangare daya daga cikin tauhidin na asha'ira shine tauhidul asma'i was sifat su ma sai aka dauko ni dan bari kadan an yadda da sam'u da basuru da ilmu da kudura da irada su kenan an yadda da waɗannan amma sauran sifatul khabariya ba yadda da su ba Allah na da kafa Allah yana da hannu Allah yana da kaza sai a ce wannan fa awwal huramiyat tanzili wai kai ta'awili ka wurgar da ma'anar da za ta zo maka a zahirin alqur'ani shi kenan sai aka waye gari shi yasa a kasan nan sai a ce in ka karanta tauhidi maka yawa za ka ce ba Allah ana fadan haka me yasa saboda wannan tauhidin da ake karanta a dama asalin shi daga maguzanci ya samo asali mun zo mun fede muku asalin shi to in ka karanta shi kai zurfi zaka koma ba maguje kenan ba maguje ko ba zai yarda da Allah ba amma in ka karanta tauhidin da yazo cikin alqur'ani da hadisi wannan yana kara maka imani da Allah ne da ma'aikin Allah salawatullahi wa salamu alayhi wa a'zamu zalika alfitna bil qubur yace mafi girma daga cikin hanyoyin shirka da take sadaduwa ta shigo ga al'umma shine fitunuwa da ainihin kaburbuka fa innal ghuluwa fiha huwa alladhi jarra'a huwa alladhi jarra'a jarran nas fi qadimi zamani wa hadithihi ila shirk yace domin wuce iyaka wajen yin ibada a kaburbuka musamman na waliyai da annabawa shine ya ja mutane tun zamanin da da kuma zamanin yanzu zuwa ga shirka kalura jiya mun karanta tarihin Lat da Uzza da sauransu ba waliyai bane wasu bayan Allah na gari waɗannan su Lat sai aka da ana bauta a kaburbukan sai aka da ana bautar su kuma sai ka ji mutun ya rantse da ya ce na rantse da Lat da Uzza mun fahimci wannan ko to yanzu ma ka lura sai ka ji mutun ya ce na rantse da kabarin Shehu to hanyar da shirka ta fi sadaduwa cikin al'umma shine wajen kaburbukan salihai sai mallan ya ce la jarama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama zalika babu mamaki kenan babu shakka dan an ga annabi ya tsananta wajen game da fada game da shirka ko tunda ya lura cewa ainihin shirka din da kaburbuka nan ne ainihin yafi kawo damage a cikin addini dan haka yalla anci wanda ya haka ya tsine mai albarka yayi fada game da haka yana raye da ran shi da lafiyar shi yayi fada game da gina masallatai akan kaburbuka da hada sallah da ainihin inda kabari yake yana saura kwana biyar zai mutu ya sake yana take nan take za a dauki ran shi sai da ya saki ya cika da waɗannan kalmomi din na la'antar masu hada masallatai da kaburbuka ashe kasancewar annabi ya san wannan ita ce hanyar da tafi cutar da al'umma shi yasa annabi ya tsananta magana akai to dan haka wallahi tallahi ka kwantar da hankalinka in dai magana ce game da tauhidi ko shirka ko bid'a ko sunna yanzu fa aka fara mun gane wannan ko domin annabawa da suka zo babban makasudin zuwan su ba shine su tabbatar da tauhidin rububiyya ba cewa akwai Allah Allah shike ruwan sama Allah shike kaza dama wannan da mafi yawancin kafiran duniya sun san da haka annabawa sun zo ne dan ainihin su tabbatar da cewa Allah din nan da yake shi yake kaza yake kaza to shi kadai za a bauta a banda wani mun gane wannan ko dan haka lokacin da aka ce a da abi Allah shi kadai sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida Allah ɗaya kawai za a bi duk waɗannan alloli gunki a lokacin nan saman Ka'aba akwai gunki 360 wannan wanda yake ma'ana public idols kenan wannan na kowa da kowa ne generally kowa zai zo wannan amma kowa yana da nashi a gida kowa yana da nashi a gida kuma mai gida da nashi babbar uwar gida da nata amarya da nata yaran gida da nasu akwai kuma guda ɗaya tsakar gida wannan kuma na mutan gida akalla a gida ɗaya zaka iya samun gunki guda 10 gunki ko ina to sai annabi yazo yace azo abi Allah kwa daya sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida duk waɗannan alloli da muke bi shi yace kwa daya za a bi ka in hadha illa shay'un ujab wannan akwai abin mamaki ma sami ina bi hadha fi millatil akhirah mu dai a addinin da muka gada iyaye da kakanni ba mu ji wannan ba in hadha illa shay'un yurad wata manufa ce wannan waliyamma ake son aka kakkabe mana su haka haka suratu sad duk sai da ta bayyana waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya saboda haka wallahi tallahi ka kwantar da hankalinka dole ne sai an yi magana akan shirka an bayyana maka ita dan ka guje ta dan in ka mutu da ita ba ka ba samun rahama faufau har abada ba ka ba samun ta wahama janibat tauhid ko manzon Allah ya tsare bangaren tauhidi hatta fi qabrihi allazi huwa ashrafil qubur kai har a kabarin shi ma har ga kabarin shi sai da ya tsare ainihin bangaren tauhidi tare da cewa kabarin shi din nan yafi kabarin kowa daraja baki daya a duniyar nan amma duk da haka sai da ainihin manzon Allah ya tsare tauhidi anan ya kange kada shirka ta shigo hatta na ha an ja'alihi idan har sai da annabi ya hana kabarin shi ya zama idi ma'ana duk shekara za a je akai gaisuwa duk shekara ko kuma duk lokaci ko duk mako za a rinka zuwa imamu malik imamu darul hijra sai ya hana mutanen madina ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yace tunda kai dan garin ne ka taba ziyara to yau ka je gobe ka je to an hana baki in suka je aikin hajji sai a basu su ziyarta tunda za su koma garin su ne saboda in aka bar mutane yau a je gobe a je kullun a je to annabi kuma yayi addu'a kada Allah ya sa kabarin shi ya zama idi a rinka yin haka to addu'a annabi bata karbu ba kenan dan haka imamu malik da yake minista ne na tsaron sunna annabi da aqida sai da ya tsaya ya kara wannan azamanin shi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a yace wada Allah annabi ya roki Allah Allah ya ja'alahu wasanan yuqbal cewa Allah kada ya sanya kabarin shi ya zama gunki a da ana bauta mishi wa fil ayati masail yace kaga wannan aya da muka karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum dinnan yace akwai mas'aloli masu muhimmanci da za a fitar minha daga ciki at-tanbihu ala hadhihi an-ni'matil azima kaji an fadakar da kai game da wannan ni'ima mai girma wace ni'ima ce ita ce da Allah ya aika annabi a cikin mu mutane an yi mana ni'ima ko ba a yi mana ni'ima ba da an aika da mala'iku ko ainihin aljanu in yazo sai ka ce ya furgita ka sai aka aika da wanda yake sura ta kirar jikin mutum yake da ita daraja ce ko kai ka tabbata ya fi ka mun fahimci wannan ko duk sanda aka ce annabi mutum ne yan bid'a zai tashi sai su cuɗa ƙarya da gaskiya wai dan fakau da hankalin jahilai duk wanda yace ba annabi mutum bane ibnu hazmin yace ijma'in al'umma wannan mutum ya zama kafiri yace annabawa biyu da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk annabawa ba a yi sabani game da cewa mutane bane annabi muhammad shine wasu suke cewa kada a ce mutum annabi isa wasu suke cewa Allah ne sai ibnu hazmin a cikin al-muhalla a cikin babin tauhidi farkon juz'i na farko yace to duk wanda yace annabi muhammad ba mutum bane ko annabi isa ba mutum bane yace ya zama kafiri kirar jikin shi mutum ne kai da kanka kana cewa baba shi amina baban shi abdullahi kakan shi abdulmutallib kana cewa yana cin abinci yana sa takalmi kuma ka bagge mu saboda ya bagge mu kana koyi da shi kana sa hula kana sa rawani saboda ya sa a'a to yaya akai ashe mutun ne daraja kuwa wannan kai da kanka ka tabbata ya fi ka daraja mun fahimci wannan ka'idar da ya wajaba a koyar da mutane kenan annabi sallallahu alaihi wasallama mutun ne amma ya fi uban kowa daraja bari a fadi da manyan kalmomi yafi ubana yafi ubanka yafi malami na yafi malaminka yafi mai garin mu yafi mai garin ku yafi duk annabawa da mala'iku da halittu baki ɗaya daraja kai ba ma annabi ba Fatima ma sai da aka dawo ana gwada darajar ta da Fatima da mala'ika Jibril wai wani daraja tukuna kafin ma akai kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Imam Ibn Hazm al-Andalusi a cikin al-Muhalla cikin mujalladi na 8 da al-Qadi Iyad a cikin Ashifa cikin juz'i na 2 suka ce tabbas sahihiyar magana Fatima ma ta fi mala'ika Jibril daraja don ita jinin manzon Allah ce jinin manzon Allah digo kwa ɗaya yafi duk halittar nan baki ɗaya min al-awwalina ila al-akhirina daraja mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ku daina karkatar da hankalin jahilai manzon Allah mutum ne amma yafi uban kowa daraja yafi duk wani annabi da manzanni da mala'iku da aljanu da kowaye daraja a bayan kasar nan shikenan aqida ta gari kenan amma sai ka zo ka ce annabi ba mutum bane kuma an jima kuma sai ka zo kana siffanta wasu siffofi na jikin shi yana da dan yatsa yana magana yana cin abinci yana da mata yana da kaza kuma wannan mutum ne yake yi dan Allah babu tanakudi a ciki amma abinda kokolwar kowa za ta yi dauka mutum ne kira jikin shi kamar yadda mutane suke amma kuma yafi uban kowa daraja kuma Allah madaukakin sarki me ya fadi a can karshen suratul kahfi dangane da shi inda yake magana da dangane da cewa qul inna ma ana basharun dama bala'in da aka fada ba a san larabci ba inna ma adatu hasrin ne qul inna ma kace musu ni ba komai bane cikin halitta ma'ana ba wata irin halitta bace inna ma ana basharun haka yace fa inna ma sai da ya kawo adatu hasrin ni ba aljani bane ba mala'ika bane ni ba kaza a inna ma ana basharun ni mutun ne koda anan kadai ya isar sai yace mislukum mislukum kamar ku ma'ana irin ku mumasala jikinmu da jikinku da kirar jikinku duk iri ɗaya ne sura ta mutum daraja fa sai yace yuha ilayya kai da jin wannan ka san yafi ubanka da malaminka daraja yace amma ni an yi min wahayi me aka yi min wahayi annama ilahukum ilahu wahidun Allah shi kadai ne abun bauta to ba shikenan ba amma sai ku tsaya kuna batar da mutane kuna barin mutane suna tafiya da wata irin aqida sai mutum ya zo mutuwa shi bai santa kamar man aqidar da zai mutu akan ta ba an ce mai annabi ba mutum bane amma an ce annabi na da mata an ce annabi na da kunne yana da baki yana da kaza yana da kaza kuma an ce ba mutum bane eh kuma kuna bikin haihuwar shi kuna bikin maulidi a'a yau naji dabara haka ne fa ko kuma ku sani da halittar da kace manzon Allah shine ka kafirta fa in kace annabi mala'ika ne ka kafirta in kace annabi sallallahu alaihi wa sallama aljani ne ka kafirta dan baki daya dukkan halitta mutun ne yake sama da su wala ka dukkan ramna bani adama dan adam yafi kowace halitta daraja a cikin dan adam kuma annabi yafi kowace halitta daraja annabi shike sama da kowa kai annabi yafi uban da ya haife shi ma daraja yafi mala'ika jibril daraja yafi annabi ibrahim daraja da annabi nuhu duk baki daya annabi yafi su daraja a fatan mun gane sallallahu alaihi wa sallama yace to a cikin wannan ainihin aya akwai ainihin wato ni'ima babba wa hiya irsalur rasul sallallahu alaihi wa sallama fina shine da annabi ya aiko da manzo a cikin mu to a cikin mu shi me eh da Allah ya aiko da annabi a cikin mu ko to a cikin mu musuwa shi dai mai maganar balarabe ne wannan malamin ash-sheikh sulaiman ko kuma fina a cikin mu mutane kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace ko kuma a cikin mu mu'mini ne ko saboda Allah yace laqad mannallahu alal mu'minina haqiqa Allah yayi wa mu'minai baiwa idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim saboda ya aiko da wani babban manzo a cikin su min anfusihim daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ma'ana yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake su daga shirka da bid'a da kafirci da munafinci wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma yana karantar da su alqur'ani yana karantar da su sunna wa in kanu min qablu ko da yake da can su waɗannan mutane da manzon ya same su lafi dalalin mubin suna cikin fata ne mabayyanin fata don Allah Allah ya rahama ko bai rahama ba kai mu nan kanmu mu tsaya tukuna din mu aje gefe ma mu kanmu nan mutanen mu ciya yanzu ba tabarrukin manzon Allah bane da wannan mun nan dan tauri ne da wani yanzu bai yi sallah asuba ba yanzu bai yi sallah asuba ta safiyar yau ba wani yanzu yana can cikin kwatami ya sha giya yayin tatil ko da ba haka ake ba da daga ɗan tauri sai ɗan iska sai ɗan daba sai ɗan tata wai wane mutum to gashi yanzu sai aka zo ana karatun ayoyin alqur'ani da hadisi dan Allah manzon Allah ya kawo mana alheri ko bai kawo ba to salawatullahi wa salamuhu alayhi wa aida da muciyan nan malam datti da sai kaga yana rawa ka kun san akwai wata rawa da ake a muciya Allah ya kiyaye aida muciyan nan malam zunzurutun maguzanci ba irin wanda ba ai ba da ƴan bori kullun kwana ake bori da ƴan bori da malaman tsubbu da bokaye da menene amma alhamdulillahi rabbil alamin yanzu Allah ya mana baiwa kuma mun gode maka ya Allah wa minha daga cikin ainihin abin da ake fahimta a wannan aya kaunuhu minna ni'matun ukhra azima yake kasancewa wannan annabi a cikin mu wata ni'ima ce babba mai girma kuma wa minha kaunuhu bi hadhihi sifat ni'aman mutaaddida yake kuma kasancewa annabi da waɗannan sifofi na tausayi wata ni'ima ce kuma da yazo cikin mu da bai da tausayi kuma sai mu sha wahala
ومن حمده نفسه صلى الله عليه وسلم daga cikin abin da za a fahimta cikin wannan aya aya ta yabi ainihin wato nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ashraful arabi baitan shi annabi wajen gida ya fito daga gida na laraba wanda yafi kowa daraja wa nasban haka kuma wajen nasba wa min harafatuhu bil mu'minina kuma har wayo daga ciki tausasawar da annabi yake ga mu'minai wa min ha ghalzatuhu ala al kuffari wal munafiqina kuma daga cikin ainihin wato abin da za a fahimta a cikin wannan aya tunda aka ce